Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Litinin 1 ga watan Agusta. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabir Fage
tare da Halima Jumrau.
Maganar aurar da ƴaƴa mata tun suna ƙanana na ci gaba da haifar da muhawara tsakanin masu ganin matsalolin da ke tattare da haka da kuma kare haƙoƙin yaran na barin su kosa su sami ilimi kafin aure da kuma masu ganin cewa ba wata matsala da kuma cewa a aurar da su saboda fitintunin zamanin da muke ciki yanzu. A makon jiya, Zaura Matasa ya fara kawo muku muhawara daga Yamai akan wani binciken da ya nuna cewa a nahiyar Afirka, ƙasar Nijar ce a sahun gaba wajen aurar da ƙananan yara, kuma a Nijar din ma yankin Difa ne akan gaba.
Ba Difa kadai ba, yau in ka dauki mala'i suna ciki, da magaram suna ciki, nan Yamai ma muna ciki.
Cin babu yara ƙanana waɗanda suka lalace ƴan shekara 13, ƴan shekara 12, wai me aka taɓa musu tanadi su?
To da daya kasar Niger akwai dokokin da ke kare haƙoƙin iya mata na samun ilimi da kuma hana yi musu arme sai sun kosa. Ko me ya faru da waɗannan dokoki har ƙasar ta zo ta daya a wannan bincike?
Ba mu son mu ce demokradiya ta kawo muna lalata da yawa, amma ƙasashen ga namu demokradiya ta sa kowa ya sai abin da ya ga dama.
To wani ƙarin haske Sheikh Ibrahim Daurawa zai yi mana mu da masu sauraron mu dangane da hadisin aure da wuri da ake dogara akai.
Dangane ga shekarun Nana Aisha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta, lalle akwai sabani na malamai, amma duk da sabanin akwai magana da tafarin jaye.
Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji ci gaban muhawara daga Yamai da ci gaban amsoshin da muka samu daga Ali Dodo, malamin makaranta a Niger kuma babban jami'i a bangaren kungiyoyin kwadago da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter.
To bari mu fara da amsoshin ku na tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa a wani bayanin da Sheikh Ibrahim Daurawa yayi ya ce malaman fiqhu ba sa maganar shekaru idan suna magana aure. A ganin ku ko me yasa ba sa maganar shekaru? Salam filin yau da gobe. Hakika ni a ganina abinda yasa malaman fiqhu ba sa maganar shekaru idan ana magana aure shine sau da yawa zaka ga yaro ko yarinyar da basu wuce ƴan shekara 8 zuwa 12 ba amma girman su ya ci a yi musu aure. Kuma zaka iya ganin wasu shekarun su ya kai yi musu aure amma idan za a bi ta yanayin su na girma da hankali ta fuskar mu'amala da mutane basu kammala ba. Dan haka kira na anan shine mutane su lura da cewa girma ko rashin sa ba shine cancanta a aure ba. Hankali, tunani da fahimtar zamantakewa tare da iya hulɗa da jama'a shine mafi duba a maganar aure. Sako daga Rulwana Sa'idu Gayari.
To duk da dai ban fahimci tambayar ku ba, sakamakon kun ki ku hito da ita sosai da sosai. Amma zan yi wani kira ga iyaye. Iyaye ku ji tsoron Allah kuma ku yi makanku kiyamul laili. Sannan ku yi madiyar ku gata ku armar da ita koda tana cikin shekaru na 8 ne da haihuwa, matukar dai jikinta ya kosa ta yi girma. Wata kilma ta hi yar shekara 21 girman jiki. Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria.
Yau da gobe ita ta sa malamai na fiqhu suka yi shiru akan maganar shekaru saboda idan suka yi magana yau da gobe wata rana abin zai buƙaci canji. Kun ga kenan gara da suka bar shi a sake kofa buɗe. Duk yarinyar da ta isa aure to a aurar da ita, saboda mizanin isa aure ya danganta daga wata al'ada zuwa wata. Sako daga Abbas Hamisu Sufi.
Assalam yau da gobe. Dalilan da suka sa su ne na harko muhalli ko gurin da mutane ke rayuwa na da tasiri kware da gaske wajen yanayin girma da kuma isa arme. Masana sun ce wajen da yake da zahi to mutanen wannan wurin sun yi saurin girma akan mutanen da suke rayuwa a waje mai sanyi. Dalili na biyu shine yanayin jin dadi ko wahala shi ma na da tasiri sosai wajen girma da kuma bukatar arme. Misali yaro ko yarinyar da take rayuwar jin dadi ta yi saurin girma da kuma bukatar arme akan wadda take rayuwa cikin wahala. Na uku kwanciyar hankali ko akasinta shi ma na da tasiri wajen girma da bukatuwar arme. Bisa waɗannan dalilai da wasunsu shi yasa malaman fiqihu basu la'akari da shekaru wajen isa ko rashin isa arme. Ku huta lahiya. Sako daga Nuruddin Hadija. Idan muka leka shahin Twitter kuma
@adb_gombe yace @voa Hausa shekaru a maganar aure al'ada ce da fahimta irin ta Turawa. In dai har yarinya ta girma to auren shine mafita koda bata cika shekara 18 ba.
@aisha_yarima1 tace @voa Hausa zamani ne ya canza yanzu tsoho tsohoi tsohoi ya armi budurwa ya ajiye a gaban mota inda za shi duka da ita domin a nuna ma duniya. Muhawara akan maganar arman wura a kasar Niger za mu ci gaba yanzu daga Nyamai ga Yusuf Abdullahi a zauren matasa tare da abokan muhawara akan maganar arman wura a kasar Niger za mu ci gaba ne yau daga karin bayanin da madam Maryama Musa ta kungiyar kare hakokin yara ta yi cewa ba Adifa kawai ake fama da wannan matsala ta arman wuri ba.
Ba Adifa kadai ba abin ya shafa yau in ka dauki mala'i suna ciki da magaram suna ciki. Nan ya mai mamuna ciki tunda mu kungiyoyi ana kamuna yara da ake son amma arman gaugawa ko satin da ya wuce akwai wata mace ta ba da diyarta ta da ke da shekara 14 arme uban bai so ba akai ta jaye jaye akai ta jaye jaye da warin bata ciyo kan diyarta ba me da baya da aka je kwamsariya ma kawai yarinya sai ta ce ita aure take so tunda ba lakwal take ba ta dade da huta da lakwal to ka gani matsala kenan inda kamar tana cikin lakwal sai a ce lalle yarinya gaba ta isa ba amma da yake yarinyar da kanta ma ta buga kai akai akai da ita tace wallahi ita armanta zattai arman nan ko an yi shi shekara 14 to kaga wani bi jajaya amma in ma mun ja da uwaye wani lokaci saki ake amma in yarinyar tace batta so mu dai in sai dan afar in bata kawo kungiyar mu ba wallahi muna zuwa wurin juju
na'am anan idan yarinya ta amince ko da shekarunsu suka yi shekarunta suka yi 18 ba ba mu za ku yi
a'a wannan ni muke iya yi tunda wata kila uban ne bai san arman uwar tana so yarinya tana so to wani bi abin sai hikarin mutane wallahi daga nan kwamsariya ba yarinya ta wata aka kodar mu arme a goban yanzu tana nan wani ƙauyen tera mai uban menene ya gudu yarinyar in ta je nan wurin tunda inda ake ginal zinariya ce yace ba rayuwa bace ta kware tunda inda yarinyar ta rayu wurin yel uba tana cikin condition komi tana samu to yau wanda ke kwana cikin AC kawai abin ya basu mamaki uban yace yanda yarinyar aka juye mata kai akai 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 tace wallahi ita tabirin ayin uwarta ashe uwar ta amshi kuɗi tun dadewa ga wani mai ginar zinariya tace ta koshi ba yanda za ta yi tana yi wa mutumin ga zai ce zai kai karanta yayi me na san ta kai dai Allah kadai ya sani amma yarinyar an kai ta can
nago da Maryama Mallam Hajja shin wai a addinin Islama an kayyade wata shekaru da ya kamata a ce sai yarinya ta kai kafin a aure da ita
magana cewa kan shin wa'in shekaru ne ya kamata yarinya ta yi sa'an nan a aurar da ita an tambaye ni magana akan mi musulunci yace wannan shine magana mi musulunci yace musulunci duk fadarsa fada ce ta Allah madaukakin sarki tabaraka wataala a cikin musulunci a qur'ani tun daga suratul fatiha har zuwa nasi sura 114 na qur'ani da aya 6636 ba ɗaya da suka ce in yarinya ga shekarun za a ma yarinya aure saboda shi qur'ani cewa yarinyar da aka aura aka saki bata fara al'ada ba wace iri ce yana nan cikin suratul talaq, wadda aka aura aka saki bata fara al'ada ba, karama ce. Kenan musulmi bai da hanyar da zai cewa ga shekarun da za a ma yarinya aure, tunda shi musulmancin Qur'ani namu ya nuna akwai auren na yarinta.
To ta wace hanya za a gane cewa wannan yarinyar ta isa a aure da ita ba tare da an yi la'akari da shekarunta ba?
Yawwa, na da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu a duniya sai yau mu ta dalilai, bai zubo mu ba duka daga sama, saboda ya iya yi haka nan, ya zubo mu duka daga sama, babu wanda aka haifa, kowa shine babban kansa. Sai yau mu ta dalili na inna da baba, su ne dalilanmu. Sai aka ce su, wato shari'a ta ɗiya, hukunci na ɗiya, wato duruwa ta ɗiya bisa su take, su ya kamata su san yaushe ya kamata in aurar da ɗiyan nan. Duk da an ce su ya kamata su san yaushe ya kamata su aurar da ɗiyan nan, saboda in sun san ta isa ta yi aure, su sun sani. Amma zancen cewa a ƙayyade shekarun, tunda shi Qur'ani bai ƙayyade shekarun ba, in wani ya ƙayyade shekaru kenan ya ci gyaran Allah.
To akwai wasu dalilai watakila addinin Islama da za a gane cewa yarinya ta kosa ta isa ta kai aure ko da shekarunta ba su kai 18.
Na'am,
saboda kamar ta ina misalai haka.
Ta hanyar da za a bi, yanzu misali kana da ɗiya, duk wanda yake da ɗiya in fitinan naci ya sani, in ta kirkici ya sani, duk da al'ada kamar wato abin da kai tarbiyyar da ka bi tarbiyyantar da ita, ta nan ne za a fahimci wannan yarinya ta kirkice ko wannan yarinya lalatata ce. Ala kulli halin Allah shi ke yi wato bayansa ta yadda ya ga dama. Kai za ka ganin alamun ɗiyan nan, shin fitinan nace ko ba fitinan nace ba? Shin shekarun ganata da take da 13 ne, 15 ne, 17 ne, 18 ne? Zai yi a samu mai 20 ma kana ga alama ba ta isa aure ba. Zai yi a samu mai 13, kai da kanka ka san haka auren da ita za ta iya zama. Kai da aikai mai hankali ne, Allah ya yi ka da hankali, Allah ya yi ka da hankali, da ka gani za ka iya sanin ta iya ta je ta zamana gidan aure. Saboda mi? Saboda yadda yanayin jikinta ya bada, kowane da yadda Allah ya yi yanayin jikin shi, ta nan ne aka ce ka hankalta kai. Mai amma ba zowa ba a yi zamana a ce to bari mu shirya mu ce duk yaron da ba a ma aure ba, wanda yake bai wuce shekara 20 ba, aka mai aure hukunci zai aiki bisa kansa. Mu muna iya mu tsara haka, amma mu ummu musulmi ne, in muka zauna muka tsara haka, to kuma sai mun shirye dosai wanda zamu ba Allah, sai mun shirye takarru wanda zamu ba Allah, saboda shi Allah ce yayi di yarinyar da aka aura aka saki bata fara al'ada ba, ga irin hukuncin ta na zaman iddar da za ta yi. Haka ga irin hukuncin zaman iddar ta, kenan kaga wannan auren akwai shi, ba a iya cewa babu shi. To shin ta yaya za mu doka mu a rayuwar mu dan mu gyara wannan? Inda muke ganin laifi na 'yan kungiyoyi kwarai, kaga kullum magana ta wadda ake yi ta zancen aure na kananta, ana yin ta ne akan aure na kananta kurum. Shin babu yara kanana waɗanda suka lalace 'yan shekara 13, 'yan shekara 12, wai me aka taɓa musu tanadi su? Ko ba su da haƙƙi? Sai ka tafi ka je ka tar da wuraren abin ga wato me ake ce musu, wuraren ganin wasanni na dare, inda ake shakatawa na dare, duk waɗanda za ka tar da shekara 18. Akwai nauyin 'yan shekara 18 daban, akwai nauyin 'yan 13, akwai nauyin 12. Shin ba a kallon su ne su abba a ɗaukar musu doka saboda an hana yin aure a 13? Su kuma nan an bansu suna yin abubuwan da masu aure ke yi da shekara 13 da shekara 15. Shin dai me ba a musu doka? Kaga yanzu ka san da yake na zuwa can. Shin da taje gidan mijinta a shekara 9 wane yi? Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana da shekara 6 aka aurar da ita. An kai ta gidan mijinta tana da shekara 9. Shin wani ya iya, wanda an musulmi ya iya ce ba a yin auren? Ba auren ba abba a yi, tsayawa za a yi a lissafi kaman yaya abin zai kasancewa in an yi shi.
To a shekarun baya da can a ƙasar Nijar akwai dokokin da ke kare haƙƙoƙin 'ya'ya mata na samun ilimi da kuma hana yi musu aure sai sun ƙosa. Halima ta tambayi Ali Dodo ko me ya faru da dokokin nan, me yasa aka daina aiki da dokokin nan?
Nisan mu ba mu son mu ce demokradiyya ta kawo muna lalata da yawa, amma kasashen gana mu demokradiyya ta sa kowa ya sai abin da ya ga dama. Abin da ya ga dama sai ya ce a demokradiyya ce, sai a ce kuma partin mu shine adda iko, in dai dan parti ne kenan ba a yi mai komai, sai ya abin da ya ga dama. Hujjar ta farko, yan parti su suke bata komi da komi, mutum sai ya mai da doka gaya ya ce parti namu ne, sai mu yi abin da muka ga dama. Sai shi ga kumandan ba babban garin ma sai ya zo wurin ɗaurin auren, ɗaurin aure wanda bai kamata ba a yi, amma sai ya zo ya zamana dole, saboda wanda ke auren ko diyar shi ko ko wanda ko namiji wanda zai auren mutum ne wanda a cikin harkar farti suna da karfi to wannan abun shine yasa doka ta sha baya da ai ba a batun ina da wani sama a'a amma yanzu abun ya haƙarhi sai da a ce da an ja abu sai a ce a akwai farti da an ja abu a ce akwai farti to wannan abun shike sa abun yayi doka ta rage karfi na biyun kuma gwamnati baya da karfi kwarai kenan miye mai da rashin karfi shi abin da kamata yi baya yin shi sosai tunda lakol wai kamata kula da lakol na horko shine gwamnati gwamnati ko an ko mutum ya kafa lakol na kanshi ya kamata gwamnati a ce gwamnati yana da ido bisa abin da ake koya ma yara amma yau mutum sai kafa lakol sai abin da ya dama babu mai hana shi abin da yake nan kasar ga nan garin Yamai akwai lakol da dama inda mutane sun kafa da kansu sai abin da suka ga dama ba abin da gwamnati ke ce ba to kenan kinga lakol ko shine tashin tarbiya in muka riga lakwat da kuke muna to ba mu da kaji a cikin kasa to an yi da farin lakwat ta kare yara amma yau lakwat ba kare yara ce ba to don shi ne dokan nan ta rage kai amma da tana da kai sosai tun da lakwat aka ba kari yau lakwat ce an ba ko ina kai amma ba da lakwat ba
to kana ganin watakila rashin ba lakwal ƙarfi shi yasa iyaye da dama sun gwammace ma su hidda ɗiyansu su musu arme maimakon su bar su lalace su taɓarɓare ganin yadda ilimin ma ya taɓarɓare tarbiyyar ta taɓarɓare
to na san shakka babu a da kinga akwai lycée wanda ake cewa lycée de jeunes akwai école normale inda ake cewa inda malaman makaranta suke fitowa na ƴan mata na zalla duk inda suka huto in sun ka zo akwai dan albashi wanda ake ba su a taimaka musu saboda kasu tara hannun su sai wani abu wani mai wani abu da suke so bukatun ƴan mata sun tara hannu wani wuri akwai dan abun da ake taimaka musu amma yau babu an sake su sai a yi lycée gari inda nesa ne da uwayen dole sai sun bar uwaye su gidan wani alhali kuwa da ba gidan wani ake zuwa ba akwai wuri inda ake taruwa inda gwamnati ke kula da su to akwai wuri inda uwayen yaran meye suke yi sai su diba cikin ƴan matan a dauki uwa guda ta koma can tare da yara sai wata guda tana jagorar su ta dawo kauye kuma wata ta koma sai wata guda har ai wata tara to kin ga wannan uwayen yaran ne suke irin wannan tsari to ba ko ina ake samu kowa ya samu irin wannan tsari tunda ba gwamnati ne ya tsara abun ba uwayen yaran ne jaha wuri ne ba abu ne wanda aka kafa kaman doka ba to inda gwamnati ya san zai iya to da sannu yayi abun da yake iya yi a taimaka ma ƴan mata saboda yamace kamar da muke ce da hwari da yamace da dan namiji tarbiyar su ba dai ba bai mutum ka saki diyarka ta koma gidan wani wanda ba a ba tsakanin ku ba alhali kuwa shi ma yana da iyali ya ci da iyalin shi wani jidali ne a kawo mai yamace kuma a ce ya ci da ta kuma ya kula da tarbiyar ta abu ne wanda yana da wuya saboda shi muke so in dai aka ba fannin lakol aka ba shi ƙarfi kamar yadda yake da ba mu yake lakwat ta koma kamar da a ƙarfin ne kamata a ba kamar irin na da to alhali sai mu ga in Allah ya yarda ana rage abin tunda rage ne ake fata a ƙare shi sai yayi wuya
kana ganin al'adu suna taka wata rawa wajen armar da yara mata tun ba su kosa ba
akwai al'adun amma al'adun ga yau dai al'adun ba su da ƙarfi kamar da tunda mutane sai a ce kanunsu sun waye sosai game da harka tun da akwai a yanzu yau a ce da kasar Nijar zai alhamdulillah addini ya taimu yana kenan in ana batun addini ba a batun al'adu addini ya yi al'adu kaji addini ko duk abin da addini ya ce alhali ga kiyamace tun da ita kamata na horko tun da zama za ta yi kamar zaman mata kenan ana so ita kankanta na horko ta samu tarbiya a cikin gida na biyu ta zama wadda tana iya kula da tarbiyar yayanta to wadda shekara 12 13 ko 15 an bada ta aure ni ta sani gida ko da huwa bata fara koya ba an bada ta kula da ɗiyanta ina za ni ta sani abin da za a yi kenan batun al'adu baya da ƙarfi kwarai abu biyu na horko talauci na biyu kuma ba a yi mai yara wuri ba inda suke zuwa su ci gaba da karatunsu in an kai musu wuri ya mata an kai suna ci gaba da karatu to alhali uwaye da dama sun gwamnati a cikinsu sun ce sun ci gaba cikin haɗaka karatu da su bada su aure wani yake ne hannu ga gaba ne yake bada akwai mutane da dama in mun yi magana da su sai su ce to yaya za mu yi wanda ka ce ka rabu da ɗiyarka baka san cikin hannun wa za ta kai ha ba a ce saboda na kwan miji zai kida kida bisa miji yake eh mun san da wannan mun san miji kida bisa miji yake to saboda shi sun gwamnati siyasa ta yi gidan miji da a ce an sake ta bisa kici tun da an sake ta titi ba san ba abin da zai yin haruwa
To game da wannan cece ku ce da cacar baki akan arman wuri Mahmud Ibrahim Kwari ya zamana da shugaban Hizba a jihar Kano Sheikh Ibrahim Daurawa ya mika mishi tambayoyinmu masu dimbin yawa kamar shin Allah ya kayyade shekarun armar da diya mata armar da diya mata da wuri addini ne ko al'ada yaya kuma batun arma Annabi sallallahu alaihi wasallam da Nana Aisha radiyallahu anha
To alhamdulillah kamar yadda muka shina Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri Nana Khadija tana da shekara 25 shi ma yana shekara 25 kuma suka yi zama na shekara 25 wato tana yi shekara 50 shi ma yana shekara 50 Allah ya mai Allah ya karbaranta daga nan ne tunanin karin aure ko kuma magana ta taso wanda wata sahabiya ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace na ga mataka ta rasu akwai bukata kai aure amma na gano maka mata guda biyu daya bazawara daya budurwa bazawarar ita ce wato Nana Sauda wanda mijinta Sakaranu Allah ya masa rasuwa sannan kuma sai Aisha tace yar abokinka shakikinka ko abokinka na kusa dab shine Sayyidina Abubakar wanda bambancin su shekara biyu ne kawai tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallama da haka sai ya ce mata to ta je ta tuntubi iyalan waɗannan mata guda biyu da ta bayyana masa su taje ta samu ita waccan Saudatu tai mata bayani Sauda tace ta amince kuma tazo ta samu Sayyidina Abubakar da matarsa Ummu Ruman su ma suka ce sun amince manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri wannan yarinya to dangane ga shekarun Nana Aisha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kamar yadda muka shina lalle akwai sabani na malamai amma duk da sabanin akwai magana da tafarin jayi abin da ya zo a cikin sahihul bukhari cewa Nana Aisha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aure ta shekarunta bai wuce 6 zuwa 7 ba kuma dama akwai tsakanin 6 da 7 akan ce 6 ko a ce 7 ko bata tare a gidansa ba sai bayan hijira lokacin tana da shekara kamar 9 kuma dama al'adar Larabawa wanda duk ya san kasashen Larabawa har yau din nan suka yi ma ƴaƴansu wato aure da wuri domin su tare a gidan mazajensu su yi wayo ko su yi hankali a cikin gidajensu wanda mu wannan al'ada ce muka dauka a kasan nan duk mutumin da ka ganshi da shekara 60 ko dan shekara 70 ko dan shekara 80 in dai mahaifiyarsa tana da rai yaje tambaye ta a shekara nawa aka yi mata aure zaka ga da wuya a arewacin Najeriya da tsakanin Hausa Fulani da Bare-bari da sauransu a ce mace ta kai shekara 15 tana gaban mahaifinta bai mata aure ba yanzu ma abin da ke jawo maganar shekaru saboda maganar ilimi ne yanzu kaga ana tsarin shekaru 6 a primary shekaru 6 a secondary da kuma sai an yi shekaru 6 kafin a fara ma karatun primary wannan yake sa yarinya kafin ta gama secondary ma ta kai shekara 18 amma al'adar mu gaba daya zaka ga cewa maganar shekaru baya daga cikin abubuwan da ake tattaunawa shi kuma batun cewa wasu ce a Nana Aisha sai da ta shekara ma 18 sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wanda dama shi magana shekaru a da ba magana ce da ake tattauna ta ba shi yasa zaka ga an aure dan shekara 40 annabi ya aure ya shekara 50 ma ya shekara 40 ya 35 yar kaza saboda ba a duba shekaru ana duba kawai muhimmancin auren ne da kuma yadda za a kare mutuncin su waɗanda aka aura da wanda suka aure su to wannan ta bangare abin da ya shafi shekaru kenan kai ka gana na Fatima ba ta aure ba sai da ta kai shekara 18 saboda ba shekarun ake duba ban zai aure a da kwata-kwata ana duba da yarinya a aurar da ita ta tashi da mutuncin ta a gidan mijinta wannan kuma yaushe mijinta ya kamata su fara mu'amala ta aure wannan kuma ya dangane ne ga shi yadda mijin ya tsara da kuma yadda ita mata za ta iya karban wannan yanayi kuma abu ne wannan na sirri duk da iyayenmu abin da suke gaya mana suna 9, 10, 11 duk mafi yawan su a wannan age din aka yi musu shekaru aka yi musu aure kuma za ka ga wata ta fi yaya 10 har yanzu tana nan da lafiyarta da kwarinta shi musulunci ba ruwansa da magana shekaru a magana aure. Bai ce ka aurar da yarka tana karama ba, bai ce ka aurar da yarinya ka unta girma ba. Masalaha ka ce ka duba ka ga a wane lokaci ya kamata ka yi wa yarka aure. Shi yasa zaka ga littafan fiqhu gaba daya in suna tattauna magana aure ba sa tattauna magana shekaru kwata kwata, ko suna duba masalahan yarinyar da masalahan wanda zai aure ta da kuma al'adar mutanen garin yaya suke tsarin auren su. Musulunci ba zai hana ka ka aurar da yarinya ka tana karama ba, ko ba zai hana ka ka aurar da ita bayan ta girma ba.
Kamar akwai wasu matakai ne ko kuma wasu abubuwa da aka fito da su a musulunci na magana raino na ita yarinya idan an mukaddara mutumin da ya auri matarsa tana da kananan shekaru kamar na suna na Aisha din nan kamar 7 ko 8 ko abin da ya kama da wannan. Akwai wannan wa'adi ne da ake ganin cewa na raino misali.
Gaskiya yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da na kowa. In muka duba abubuwa guda biyar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana na Aisha, ya isa babban misali na cewa mafi yawan manyan mutane da suke auren kananan yara ba sa bin ka'idodi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi wajen rainon waɗannan yara. Ga misalin abubuwa guda biyar daga abubuwa barjak. Na farko, Nana Aisha tunda yarinya ce tana buƙatar kayan wasa, kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar da ita har da irin ya tsana din nan, ya tsanan nan kuma mai hoton doki, doki mai fuka-fiki. Haike tambaya ta cewa ya naga doki da fuka-fiki, sai take cewa ba a gaya muka cewa Annabi Suleiman yana da doki da yake tashi ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya murmushi. To kaga har da ya tsana, wanda yake nuna cewa har yanzu ba ta fita daga yanayin wasa da reno irin na yara ba. Sannan abu na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da Nana Aisha suke wanka. Yanzu da yawa malamai ko ma'aikata kowa da wani ba zai iya shiga ɗaki su yi wanka tare da matar, saboda yarinya ce tana buƙatar komai a koya mata. So da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito cewa suna wanka da Nana Aisha. Ita take ba da labari da kanta cewa ga yadda suke wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na uku, akwai lokacin da suka yi tsere ma na gudu, wanda tsere dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ce zo mu tsere ni da ke mu ruga da gudu. Yanzu kaga wani dattijo ko babban mutum zai aure mace ya dinga renan wannan tunanin nata haka har ya ce zo mu tsere alaramma da rawanin sa da gemun sa, ya ce wa karama yarinya ku zo mu ruga da gudu. Amma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda ya san abin da ya auro, dole ne tana buƙatan kulawa, tana buƙatan aboki ne, tana buƙatan wanda zai sako daidai da shekarunta, daidai da yanayinta, kuma ya reni tunaninta har ta zama cewa ta samu wato nutsuwa da kwanciyar hankali. So da haka suka yi tsere na farko, ta tsere masa. A tsere na biyu sai ce mata, yace wa sahabbai ku yi gaba ku ba mu zami tsere. So da haka suka yi tsere, ya tsere mata, su take cewa sai da ka bari ka ga na fara kiba sannan ka ce mu yi tsere dan ka tsere mu. To kaga wannan wani yanayi ne. Sannan abu na hudu, akwai lokacin da mutanen Habasha suka zo suna wasa a masallaci, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Nana Aisha tace ta leko, tana leke, sai Annabi ce kina sha'awar ki kalla, tace eh, sai ce to zo ki kwanta a bayana. Tazo ta dafe bayansa ta kwanta, tace ni ba kallon ne ya dame ni ba, so nake nuna wa duniya yadda manzon Allah yake sakin fuska, yake mu'amala da mu, hatta kai yanzu ga na a kwance a bayansa. Sai ce mata kin kosa kin gaji da kallo, tana cewa a'a, wannan har malamai suna kafa hujja da wannan hadisi akan cewa mutum ya saki jiki yayi mu'amala kyakkyawa da iyalansa da saka fuska da mu'amala. Sannan kuma bangare na biyar, Nana Aisha da kanta take gaya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wato cin abinci ne da ita, tafiya ne tare da ita, da sauran abubuwa dai da za su kwantar mata da hankali. To kaga yanzu waɗannan abubuwa din ba za ka auren kawai ake, amma an ka ɗauko mu'amalar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amala da matansa masu shekarun da yawa da masu karancin shekarun, domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya auri mata 11, amma budurwa ɗaya ce ta ita ce Nana Aisha, kuma ita kadai ce mai karancin shekaru, ragowar wasu ma shekarun su ɗaya da manzon Allah ɗin. So da haka ya san yadda zai mu'amala da babban mace, ya san yadda zai mu'amala da karamar mace.
Jamila, dimbin waɗanda suka bi mu a Facebook galibi dai sun nuna cewa kamar idan uba yana tsoron lalacewa yarsa kuma tana da mutumin kirkin da zai arme ta, to yana suna ganin arman shine mahita kamar Imran Said. Mu ma ba hatiya muke yi ai kaza ko ka ai kaza ba, yadda mu ma muna tsoron Allah, kuma aljannan nan yadda kowa yake so, mu ma muna kwadayi, muna so
mu ma mata ne kuma muna da ƴaƴa mata
yawa ko to da yawa ma. Saboda haka magana ce ta tarbiyya duk wannan abin da yau da gobe yake magana ce ta sake jaddada ma iyaye uwa da uba muhimmancin mai da hankali akan tarbiyya
sosai
yadda ake cewa ya idan ka bata tarbiyya ko Las Vegas ka tura ta can ne dai ake ganin
karshen
yawa za ta je ta shiga lahiya ta hito lahiya
kwarai
magana ce ta tarbiyya da ƴaƴa mazan da ƴaƴa mata lokaci ya kama saurare sai wani lokaci ku huta lahiya.